Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani da sarauniya da fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama ta to su daddangula voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku yi tattauna wadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu yayi da wani masanin tsaro akan yadda ya kamata ƴan Najeriya su taka muddin suna son a shawo kan matsalan tsaro a Najeriya sai kuma mu kawo muku shirin maimaitawan ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana sai dai yau za ku yi mana aikin gafara domin ko ba za mu samu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ba kuma duk waɗannan da za mu kawo muku sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin bincike na kwamitin haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi a shi wannan kwamiti game da katsalandan ɗin da ake zargin Russia ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya Talata bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin a sauran kwanakin da suka rage a makon. Dan majalisar wakilai Nunes ya soke ganawar sirri da shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey da shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa Admiral Mike Rogers al'amarin da ya dada fusatar da mambobin kwamitin ƴan jam'iyyar Republican waɗanda suka ce take-take Nunes a makon jiya da wannan satin sun jefa ayar tambaya kan amincinsa kuma hakan yayi illa ga shugabancin binciken da yake yi. Nunes ya gana da wata majiya a harabar fadar White House kafin ya yi bayani a makon jiya cewa a garin tatsar bayanan sirrin wasu an hada har ma da na shugaba Donald Trump ba da niyya ba a cewar mai magana a madadinsa wanda ya ce Nunes ya so ne ya kasance a wuri mai matakin tsaro don duba bayanan da majiyar ke nuna masa.
An samu garwakin jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da mai mustahinta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Mai magana da gwamnatin ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Lambert Mende ya faɗa jiya Talata cewa an sami garwakin na Michael Sharp da Zaid Catalan da Beto Sintileta a wani wurin da ke daura da kogin Moyo a lardin Kasai da ke yankin tsakiya. Da yake magana da sashin Faransancin Afirka na muryar Amurka Mende ya ce an ma filla kan Catalan ɗin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura Mr. Sharp a Amurka da Mr. Catalan ɗan ƙasar Sweden ne don su binciki zargin cin zarafin bil'adama wadda aka aikata kusa da ƙauyen Bankonde wanda ke kudu da hedkwatan lardin Kananga. Sun ɓace tun ranar 12 ga watan Maris tare da mai mustafinta Tinshintela ɗan asalin ƙasar Congo da kuma wasu ‘yan asalin ƙasar Congo su uku direbansu Isaac Kabuwayi da wasu masu babura biyu da ba tantance ko su wane ne ba.
Shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin Obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi. Wannan uwa uba ya shafe manufofin Amurka na shekaru gwammai waɗanda ba ma kawai sun tsaya ga batun dumamar yanayi ba ne, amma har ma da kare muhalli da kuma ƙa'idar samar da makamashi da iza makamashin. Yayin yaƙin neman zaɓe, Trump ya sha cewa zai kawo ƙarshen wannan manufa. Akwai lokacin da ma ya bayyana batun dumamar yanayin da almara. To, amma abin da aka fi saninsa da shi ne ya yi ta cewa ƙa'idojin muhalli masu tsauri na illa ga ɓangaren samar da makamashi ta yadda yake hana samun riba kuma hakan na shafar batun ƙirƙiro da ayyukan yi. Wannan ikon na shugaban kasa ya zayyana matakin da fadar shugaban Amurka ta White House za ta dauka wajen kawar da duk wani sharadi wanda ke kawo cikas ga samar da makamashi.
Komandan sojojin Amurka a Iraki ya ce mai yiwuwa da hannun sojojin Amurka a harin nan da aka kai a birnin Mosul, wanda wasu shaidu suka ce yayi sanadiyar mutuwar farar hula wajen su 100 ranar 17 ga watan Maris. Saboda mun kai hari a wuraren, ina ganin tana yiwuwa mu ne muka aikata, a cewar Lieutenant General din soja Stephen Townsend, wanda shine komandan dake jagorantar yakin da ake yi da ISIS a Iraki da Siriya. Lokacin da yake bayani daga birnin Baghdad ga manemar labarai wanda suka kira shi tawayen bai daya, Townsend ya ce komandojin sojojin Iraki sun yi imanin cewa ƴan ISIS sun tara farar hula a wurin gabanin harin, ko don su yaudari sojojin gamayya su kai hari ba san cewa farar hula bane ko kuma saboda su yi garkuwa da su. Mun san cewa tabbas ƴan ISIS na nan sun ja daga a wurin daga wannan ginin, sannan dama akan samu wasu mutane a wani wurin da ba za a iya sanin dalilin kasancewar su ba, sai dai kawai idan an tilasta su ne su kasance a wannan wuri, a cewar Townsend din.
Jiya Talata, wata kotu a Abrikos ta wanke Simone Gbagbo, matar tsohon shugaban Abrikos, wadda aka zarga da laifin cin zarafin bil'adama a tashin hankalin bayan zaben shekara ta 2011. Ita dai Simone Gbagbo tana wato bata a lokacin da aka yi bata a kotun lokacin da aka yanke hukuncin. Masu gabatar da kara na da kwanaki 60 na daukaka karar, suna bukatar a yanke mata hukuncin daurin rai da rai. An zargi Simone da jagorantar wata kungiya ta kai hare-hare kan masu adawa da mijinta tsohon shugaban kasar Abrikos din Laurent Gbagbo, ciki har da samar da makamai da jirage masu saukar kungulu ga kungiyar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Wakilin sashen Hausa da ke jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, ya tattauna da Kabiru Adamu, wani masani harkokin tsaro, inda Haruna ya fara tambayansa ko ina hankalinsa ya karkata game da furucin da rundunar sojojin Najeriya ke yi na cewa ta kakkaɓe ƙungiyar Boko Haram.
Eto, ga alama furuci ne wadda an bi shi da aikatawa, an shi dajin kuma ga shahara an zo ana rawan daji a cikin dajin, to kaga alama ne na cewa lalle an yi abin. To amma ba nan take ba, an shi dajin da kuma karasar da su waɗanda ke ta'addancin abu ne daban. Ba shakka har yanzu akwai ɗan barabazan su waɗanda suke nan, suna kuma tayar da hankali a wurare da yawa. Akwai ƙauyuka waɗanda suke zuwa su mamaye su, su anshe abubuwa a wurin, wani lokaci ma su sace mutane daga cikin wurin. To inda misali za mu iya bambantawa shi ne abin da ya faru 2014 da zuwa 2015 da kuma halin da ake ciki yau. To akwai an samu raguwan wannan matsalar sosai, to amma cewa an kawar da shi ba a kawar da shi ba, har yanzu akwai sauran burabazansu kuma suna dan abin da ba a rasa ba.
Kai magana kamar an samu nasara, kana gani an ce an samu nasara, za a iya cewa kuma an akai irin waɗannan hare-hare har yanzu a ƙauyuka?
Mallam Haruna, ban ce an samu nasara ba, na ce an rage ragewa da samun nasara abubuwa biyu ne.
Wato
yawwa, ina cikin waɗanda suka yadda da suka amince da cewa amfani da karfin soja kawai bai iya kawar da irin wannan ta'addancin, har dai wannan nau'i na yakin sunkuru, na cikin waɗanda suka yadda da wannan. Dole sai an hada da samun aminta da yadda na al'ummar da wannan abin ya shafa, kuma ba karfin soja zai samar da wannan ba. Gyara tafiyar da harkoki na gwamnati da samar da abin da jama'a ke bukata da kare haƙƙi na ɗan ƙasa, shi zai taimaka ma wannan. To akwai a turanci abin da ake ce ma CVE, wato countering violent extremism, wanda nau'uka ne guda hudu wanda ita gwamnati ta san da su. Akwai yaƙi da wannan aƙida, karfin tsatsar aƙida, yawwa, da kuma canza ra'ayi na misali na aƙidar sannan da kuma gyara da al'umma a basu mai bukatocinsu na yau da gobe, wanda to shi ne wannan shi zai taimaka. Amfani da karfin sojan ana yin shi ta hannu ɗaya, to amma kuma wannan shi ma dole ne a taimaka da shi. Saboda haka muka kuma ga tambayanka, akwai har yanzu ba a kawar da wannan matsala ba na ta'addanci, akwai ta har yanzu amma an rage.
Ganin cewa waɗannan mutane a daji suke, kana ganin ta ina ne za a samu azuna da waɗannan mutane har a sa musu irin waɗannan batutu a kansu na kokarin watsar da irin wannan aƙida da ke kansu?
Ai addini ne suke amfani da shi, kuma suna da fassara wadda suka yi ma addinin. To dole sai an koma ga malamai, an yi amfani da malamai wurin kawar da wannan fahimta da suke da shi na addini. Shi wanda ke ƙauye yanzu an bar shi kara zube, bai da iya ganewa cewa in an zo an same shi an gaya mishi cewa fa wannan abu haka yake, bai da wani makama wanda zai nuna zai iya riƙewa ya ce a fa abin nan da ake gaya min ba daidai ba ne. To dole sai an gyara wannan, yanzu an yi amfani da malamai, suna faɗakarwa, suna gaya ma jama'a cewa akwai abubuwa guda huɗu wa'anda kusan suka aza fassararsu na wannan fahimta da suke da shi. To dole ne sai an yi yaƙi da wayannan abubuwan guda huɗu, a nuna ma jama'a cewa wannan fahimta na cewa wani na da dama ya nuna wani ya ce ka je ka kashe shi, ba ya kafa hujja da fasara da yake da shi. To dole sai an yi kokari an canza wannan aƙidar da ake da shi.
Yawanci ranka dai zaka ga ana fani ma da ƙananan yara ne, matasa hakan nan, kana gani kamar ta ina kuma za a bullowa su waɗannan matasa da a ganin cewa sun kaucewa shiga irin wannan harka, musamman ma yawanci kashe-kashe su ake aikawa su kai hari da sauransu?
To ya abubuwa biyu ne, ko uku ma zan ce. Na farko rashin aikin yi, na biyu ilimi, sannan na uku rashin jagoranci na gari. To kaga in ka diba wannan ba gwamnati kadai take da wannan laifin ba, har da mu kawunan mu al'umma wani irin tarbiya muke ba mu ƴaƴanmu. So shi yasa maganin abin sai an koma an diba daga asalin tarbiyar da muke ba mu ƴaƴa, na tarbiya na addini da kuma namu ainihi na gargajiya wanda muke da shi. In aka gyara wannan kila zai rage amfani, kamar yadda kace yawancin su matasa ne. To dole sai mun gyara wannan, ita gwamnati ta yi nata, mu kan mu al'umma mu yi namu, sannan addini. Addini na da abin yi a nan. Dole malaman mu sun wasu tashi tsaye su gyara yadda suke irin wa'azi da suke da kuma fahimtar da suke na addini, su taimaka wurin fahimtar da wayannan yara da ke tasowa.
Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan.
Wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka, sannan kai hane Allah banda faɗa a kan ƙarya.
To mun gode Malam Nasiru Ɗantsoho. Mu yanzu a nan agogwa ce ƙarfe 3 na dare da minti 14, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da maganar Nura Suleiman da wasu ƴan uwansa waɗanda shekaru biyu bayan da aka raba gadon mahaifinsu, wasu daga waje suka yi ruwa suka yi tsaki, aka zo aka kwace nasa aka ba da wata matar mahaifinsu, wadda tun farko an yi wannan rabon gado da ita kuma an bata wani gidan sama. A lokacin da aka nemi a kwace din, Nura ya daukaka kara zuwa babbar kotun daukaka kara ta tarayya dake garin Jos. To amma duk da haka, alkalin wata kotun yanki dake Bauchi ya sa an je an kori waɗanda suke cikin gidan aka kama aka rufe. Za mu taso daga kan batun daukaka karar da yayi. Kuma da mu faro daga kan maganar sa ta karshe a shirin da ya gabata.
Kaga wannan ita ce takardan apil. Ga takardan apil nan, ga receipt din apil nan, ga motion din apil nan, ga ranan da aka yi apil. Mun yi apil din nan muka nemi record. Akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda mun san meye dalili ba. Mun yi nayi dukkan iya kokari na dan a ba mu record. Ya zama record suka ki su ba mu record. Ana nan sai kawai kotun anguwan jaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa Tukur Sale sai ya sake turo takarda kan cewa lalle mu zo kawai mu ba da ki din wannan gida. Muka zo masa da takardu na cewa mun yi apil ai mun yi apil akan kaida ga takardun mu na apil ga komai. Bayan ya karba ya gani sai ya ce to shi zai duba sai wani sati. Bayan wani sati Allah ya kai mu mun dawo kotu sai ya ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a. Duda wannan apil ga takarda kaman yanda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy. Sai na tashi na tafi na je na samu grand cardi na koka masa nace masa ina da complaint. Sai ya ce mun na je na samu chief inspector yawa na masa complaint Abdul Rashid Inwa Bello nace ni bazan je wajen sa ba saboda kuwa ina da dalilai ce to ba na san jin dalilin ka ka sami deputy chief inspector shine Kabiru Ilela a jiyan uban dawaki. Na same shi na karanta masa yace to na rubuto complaint na rubuta wa CR idan na rubuta na kawo zai filing ya kai masa. Okay. Na rubuta complaint na kaida na hada photocopies din takaddun appeal na kai aka kai wa CR muka je tare da shi yace mai bayani na masa ya karba ya duba yace yaya za a yi ga takaddun appeal wani alkali kuma ya dage yace sai yayi shari'a. A gaba na yayi minting akan file din yasa aka tura wannan kotu akan kar alkalin nan ya kuskure yayi wannan shari'a tun daga appeal nan an riga an yi yawa yace mu je. Amma duda haka bayan kwana biyu sai alkalin nan ya sake kira yace lalle fa mu zo yana turowa on and on dan wallahi yanda ake nema na yanda ka san na ci amanan kasa haka kotu nan take nema na shi wannan alkali Tukur Salam haka yake nema na. Saboda ganin wannan na rasa gane kan abun sai muka tashi muka tafi Court of Appeal Jos muka nuna musu takardun su muka nuna musu damuwar da muke ciki da kuma yanda ake amfani da karfi domin zaluntar mu. Sai a wannan lokaci sai shi mataimakin registrar na Court of Appeal Jos sai ya rubuta takarda ta musamman bayan takardun da ya gamsu da shi sai ya rubuta takarda ta musamman sai ya ba mu yace mu kawo kotu. Bayan mun kawo kotu kotu ta karba ta gani shikenan nace to ni bazan bar kotu ba sai sun sa mun hannu akan sun karbi takarda saboda ganin yanda shari'a yake tafiya na tabbata da akwai wani shiri na zalunci wanda aka yi. Ga takardan nan kana gani ga ta nan daga Deputy Chief Registrar Court of Appeal Jos yawa ya ba mu wannan takarda don ta record daga nan Bauchi kaga sa hannun kotu wanda na karbo wanda na kai musu wanda shi registrar su Gambo Muhammad wanda ke court phone anguwan jaki sai da na tsaya ya sa mun hannu saboda ya zama mu hujja. Amma duda haka bai hana ba alkali wata ranar juma'a sai da suka je kira nan juma'a da yamma wanda ya sai gida ya sai gida bayan shekara biyu sai ya buga mu ya ce mun to ga ma'aikatan kotu da yan sanda da komai sun zo sun yi poli da kayansa sun watsar da kayansa a waje sun kama gida sun rufe yana da mata biyu da yaya 17 a wannan lokaci matansa ta haihu kwana hudu yayansa suna kuka matansa suna kuka shi ma yana kuka. Nace musu to wannan abu dai mu gado muka yi ba zalunci muka yi ba ba kayan wani muka karba ba kuma muna da saidan da kotu ta ba mu gado. A wannan lokaci akwai wani dan uwansa wanda ya roki shi lauyan da ke tsayuwa musu akan cewa su yi hakuri su tattara kayan su su bari ko zuwa gobe yace su ba za su yi hakuri ba mutum ɗaya ne zai iya sa su yi hakuri shine Hades neme shi yace waye yace Garba Noma Jarman Bauchi
suka bu shi wanda aka sayi gida a ne shi koko ai mai gida
wanda aka sayi wanda ya sayi gida a hannun mu dan uwan shi wanda ke matsayin ko kawu ne ko baffa ne ko me amma dai dan uwan shi ana ce masa Rabi Jibiya yawa. Bayan sun buga masa waya shi Garba Noma Jarman Bauchi yace ba za su ba da minti ɗaya ba ba za su ba da kwana ɗaya ba za su komai ba a rufe gida kai musu. to mu abin da muke mamaki
garbo ne kafin ka ga mun abin da kuke mamaki zan so in ji ainihin ita wannan mata Gambo Laraba Gambo wani wuri ne take cewa wurinka ne ko kuma wurinku ne take so a bata ko kuma dai wani bangare ne na gidajen da babanku kuka gada take so lalle sai a mallaka mata
wato gadan fada take son ita Laraba Gamban Alin Kano tare da wanda suke taimaka mata suke son a bayar gado ne na magada mutum biyar take son a karba a bata ita kadai bayan an raba gadan nan a kotu ba a gida muka raba gado ba
to kotu menene ya bata mallaka mata a matsayin ta na matar babanku wanda yake bata ma da aihuwa da shi
abinda kotu ya mallaka mata gidan sama abinda kotu ya mallaka mata kenan kuma ya bata takarda na kaida kaman yanda ya ba mu na kaida
to me yasa yanzu ta dawo tace sai dai a bata wurinku
saboda muna zargin wannan abu siyasa ya shiga kuma akwai wasu mutane wanda suka taru suka goyi bayan zalunci suke zaluntan mu kuma Alhaji Abdullahi akwai wani babban abin mamaki domin lokacin da aka yi wannan abu duka an raba gadan ma akwai matan mahaifin mu guda ɗaya fa wanda ba a sata gado ba wanda ta kai ƙara shari'a commission suka bincika tura Abdulrashid Inuwa Bello chief inspector ya neme ni ya kira ni ya tambaye ni yaya akai wannan matan sai nace matan sai to yaya akai aka raba gado banda ita nace to wannan dalili ko shine lokacin da bata mahaifin boy da lafiya ta zauna a gidansu tsawon wata 8 kuma ta zauna a gidansu nan kanne na su suka tsaya akan komai su suna tsammanin ko auren ta ya kare bayan yaro su tazo akai gaisu akai komai tace tana son ta zo ni nace mata tayi hakuri ta bari hankali na ya kwanta aka dauki gado aka kai kotu bayan kwana 40 abinda kawai za ta iya ji a raba gado tazo ta same ni nace mata to ni kinga wannan gado kotu ne ta raba amma ki je kotu ki musu bayani mu zo mu tabbatar tun da yake ke matan mahaifin mu ne mun sai da ba kuma wani mutum dai wanda ya ce miki mahaifin mu ya sake da shi Abdulrashid Inobella chief inspector shine ya tabbatar bayan shari'a court of appeal ta turo masa da cewa wannan mata ba a raba gado da ita ba gado ba sai an canja ba tunda yake kasan mata kashi ɗaya daga cikin takwas ne za a raba gadan matan nan ɗaya ne a bata rabi ya kuma tabbatar ya rubuta a takarda aka koma wancan kotu na tidin alkali domin a dauki hakkinta a bata dan ba alfarma bane a wannan ranan da ya rubuta a wannan rana ya bada takarda akan cewa a kwace wannan gida a ba ma ita wannan Hajiya Laraba tare da shi don idan shi ya rubuta shi ya mai da magana kotu aka karbi takarda daga ofishin CR shi chief registrar court order aka je aka yi poli da kayan wannan mutum bayan yana da tabbaci kotu ta sake karban takarda akan cewa an samu kuskure za a gyara a wannan ranan kuma ya bada takarda cewa lalle lalle a kwace wannan gida a ba mu ita wannan mata Laraban Gamban Alin Kano wanda yake sai daga baya sai muka gane cewa tabbas dan muna kallon abun da ma da fiskoki saboda yanda abun ya zama fitina da yanda muke ganin lauyoyi suke zuwa da yanda muke ganin mutane suke amfani da karfi sai muka tabbata da akwai dai wani zalunci da bamu gane ba ranan da muka gane ranan da aka yi poli da kayan mutumin da ranan da su wanda ya sai gida yake neman alfarma a bar shi koda na wuni ɗaya ne ya tattara kayansa cikin kwanciyar hankali ake gaya masa cewa ba wanda ya sai sa wannan sai Garba Noma Jarman Bauchi wanda shi kuma bai daga cikin magadanmu bai daga cikin danginmu bai daga cikin dangin wannan wanda ake rigima da ita abinda ya ba mu tsoro da mamaki kenan
to me ya janyo Garba Noma tun da yake shi ba dan babanku bane ya ka fasara shigowansa wannan hidima taku
to wannan tambaya dai shine zai fi iya ansawa da kyau ni dai abin da nake tabbaci shine mamakin da nake da shi a matsayinsa na shi ba magaji ba wannan tambaya abin da ya kawo shi shine yake matsayin da zai bamu wannan ansa ni duk abin da zan ce zan faɗa abin da yake ba haka ba amma shi ya kamata ya ansa wannan tambayar me ya kawo shi cikin hidiman gadan wa'ansu da ba su da alaka shi ba zuriyansu ba shi ba danginsu ba yazo ya tabbata da sai da aka zalunci wa'ansu marayu marasa ƙarfi akan wannan shi yake da wannan ikon ansa wannan tambaya
mun tattauna da shi Alhaji Garba Muhammad Noma Jarman Bauchi akan rawar da ya taka a wannan batu yayin da su ma jami'an kotu suka ce a ba su dama su faɗi nasu albarkacin baki duk za mu ji ta bakunansu to amma sai bayan mun ƙarasa jin bayanin Nura Suleiman a cikin shirinmu na gaba a huta lafiya.
To Allah ya kyauta ranan Litinin za a ji mu da wani sabon shiri yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro ku kai ko muna
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bishir Baka auren Hausa ɗan albasa Katsina Taranti Nigeria to ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa kokina ga ƴan majalisar tarayyar Nigeria saboda mun gane cewa ta kan kuki ba talaka kuke ba domin talaka kuke duk wanda babu Buhari ce yayi to mun yi da cewa yayin kuma zai dauko mu ba barawo ba amma ku akwai logistics nadi saboda ya kawo mangu mun kun san kuma kuna lallahi auren shi zai tattaba ku ne kisa ku ce ba ku so ku sanya ni hannu ta riba to mu ɗan Najeriya talakawa mun yarda da nan Muhammadu Buhari mun yarda da mangu duk abin da ma goci to muna bayar shi ga shugaban Constant Muhammadu Ali to mun yarda da babu Buhari saboda babu Buhari ba barawo bane shi
assalamu alaikum da farko sunana ni ne shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija ta Lamu tarayyar Najeriya hakika wannan rawar daji da gudugudun makamai da sojojin Najeriya za su yi a sandisa abu ne mai matuƙar muhimmanci ganin irin halin da Najeriya take ciki yadda jami'an tsaro suka dukufa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen dukkan ƴan ta'adda a fadin Najeriya
assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka mai magana ɗan kaka CEO mai gado da katifa kogwar kanawa ƙaramar hukumar Geza jihar Kano a Najeriya sai Hausa na muryar Amurka na ji wani a gidan radio iya babatu a game da Ibrahim Magu iya kiran shi wai ai Magu ba annabi bane kwarai ba annabi bane amma kuma dai ba za a ce ma fara'auna bane domin ku halin mutanen kirki ne kuma dai me yasa annabi abin kirki kamata ya dinga yi to kaga anan shi yana koyi da annabi kenan tunda mutum arziki ne to saboda haka sai iyaya kuma shi wannan shi kuma wani hali ne da shi saboda haka da Allah ya kamata su dinga sanin misali da za su dinga yi amma sai da manya kada ya kasance su zama kogo masu girman banza
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Garba Buroka bai hoto kun shugaban kungiyar muryar talaka da shi tsawon kungiyar ta gwamnatin jamhuriyar Najeriya na buko ne da ni in kira ga hukumar jami'an Najeriya hakika jadawalin da ɗan tsayuwa na shekara 2010 mu talaka ba mu amincewa dalilin kuwa shi ne haɗa zaɓen shugaban ƙasa da na ɗan majalisar tarayya rana guda kare mu hasara muna buƙatar hukumar da ɗan cikin zaɓen shugaban ƙasa shi kaɗai mu yi shi mu kare sannan na ɗan majalisar tarayya mu yi shi domin akwai da yawa mutane ba su mu kawar da kujerun saboda ba mu amince ba kuma mu ji daɗin jagorancin
to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice To a takaice shugaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin bincike na kwamitin haɗin gwiwa da jami'u ke yi a wato game da katsalandan din da ake zargin Russia ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya Talata bayan da yayi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin na sauran kwanakin da suka rage a makon Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin Obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi. Komandan sojin Amurka a Iraki ya ce mai yiwuwa da hannun Amurka a harin nan da aka kai a birnin Mosul wanda wasu shaidu suka ce ya yi sanadin mutuwar farar hula wajen 100 a ranar 17 ga watan Maris. Jiya Talata wata kotu a Ivory Coast ta wanke Simone Gbagbo matar tsohon shugaban Ivory Coast wadda aka zarga da laifin cin zarafin bil'adama a tashin hankalin bayan zaben shekara 2011. Kuma Allah da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da rana kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago inda muke ci gaba da kawo muku tattaunawar da muke yi da Alhaji Sa'adu Maso Kano yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da Tiyana gabatarwa da Salamu Abada ya bada umarni da injiniyan mu Jonah Collins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya